Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 sai kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin shirin kuma za ku ji shin wai laifin wane ne da ake fataucin mutane musamman matasa zuwa wata ƙasa duniya domin neman abin zaman gari. Kana za ku ji sallaman da aka yi wasu ƴan sanda bakin aiki a Jamhuriyar Nijar amma suka ce su kan ba su koru ba domin ku har yanzu suna nan bakin aikin su. Muna dauke da sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka sai kuma labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran na soja a yau Litinin a ziyararsa ta farko zuwa Isra'ila a matsayin shugaban Amurka, abinda ya janyo addu'ar Allah san barka nan take daga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Trump ya soki gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama sakamakon yadda da yarjejeniyar da aka kulla ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 ta dakatar da shirin makamin ƙari dangi na Iran da sauyi kan ɗage takunkumin tattalin arziki akan Tehran, wani al'amari da ƙasar Yahudawa bata amince da shi ba amma kuma ba ta samu damar hanawa ba. Netanyahu ya faɗa wa Trump a ƙarshen bikin haɗuwarsu ta yau cewa, "Ina son ku sani cewa mun ji daɗin sauyin manufar Amurka akan Iran, haka kuma ina son in faɗa muku mun ji daɗin yadda shugabancin Amurka a Gabas ta Tsakiya ya dawo." Trump ya yi ta caccakar Iran a duk tsawon ranar yau, yana mai cewa, "A maimakon godiya su ce mun gode sakamakon yarjejeniyar makamin ƙari dangin na Iraniyawa, sai suka ƙara ƙarfi da ganin mayakan Tehran kuɗi gami da makamansu a Yemen, Iraq da kuma Syria. Ba rayuwa kaɗai muka basu ba, mun basu arziki da kuma ci gaba. Wani abu ne maras kyau da Amurka ta yi na shiga wannan yarjejeniya." Kafin tattaunawar musamman da shugaban na Isra'ila, Trump ya yi amfani da damar inda ya ƙaryata batun cewa lokacin da ya gana da manyan jami'an diplomasiyyar Rasha a Washington a farkon wannan watan, ya bayyana Isra'ila a matsayin wata babbar hanya ta samun bayanan tsaro akan yiwuwar harin jirgin sama na IS.
Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe Talata don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Ofishin jakadancin ƙasar Uruguay ya ce Amurka, Koriya ta Kudu da Japan su suka nemi a yi wannan taron, sai dai kuma yayin da ake shirin taron ita kuma Koriya ta Arewa ta ba da sanarwar cewa ta kammala shirin ƙera ƙarin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma harba su. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce rokan da Koriya ta Arewa ta harba a jiya Lahadi an harba shi ne daga wani wuri da ke cikin lardin Pyongyang na kudancin ƙasar, kuma ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya faɗo a cikin tekun Japan ɗin. Wannan shi ne gwajin harbin makami na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin mako guda, kuma shi ne na 10 a cikin wannan shekarar.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. A nan kuma ƙasar Turkiya an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu mukaman general waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulki. Mulkin da aka so a yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotu har da General Akin Ozturk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar. Turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka mai suna Fethullah Gulam da laifin kitsa makircin yunkurin juyin mulkin na ranar 15 ga watan Yulin shekarar 2016, wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansu a cikinsa. Gulam dai ya musanta zargin cewa yana da hannu cikin al'amarin. A jiya Lahadi ne kuma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ƙara tsawaita dokar ta ɓacin da aka kafa tun bayan yunkurin juyin mulkin na bara. A ƙarƙashin wannan dokar ta ɓacin ne aka kama mutane fiye da 47,000, sannan an kori wasu 100,000 daga ayyukansu a bisa tuhumar cewa sun taka rawa cikin yunkurin.
Ethiopia na fama da ɓarkewar gudawa wacce kuma aka wacce ta kama fiye da mutane 32,000 a lokaci guda, kuma tsohon ministan lafiya na kasar Tedros Adhanom Ghebreyesus shine dan wakilin kasar a cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya, wato WHO a takaice. Lamura biyu yanzu sun haɗu waje guda, da yake wasu masu nazari na zargin sa da kin bayyana gaskiyan cewa wannan cutar da ta barke a yanzu kwalara ce, wanda yin hakan zai iya yin lahani ga tattalin arziki na Ethiopia. A yau Litinin ne kasashe 194 da ke da wakilci a cikin hukumar lafiyar duniya za su haɗu a Geneva domin tattaunawa na tsawon kwanaki 10, wanda za a fara a yau Litinin din nan. Abu na farko da za su fara kuwa aiwatarwa shi ne zaben shugaban hukumar ta WHO na gaba. Tedros yana ɗaya daga cikin mutane da ke takarar wannan wato shugabancin hukumar, wanda har ila yau suka haɗa da mutane biyu daga ƙasashen Birtaniya da Pakistan. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da rahoton da ya ce yadda ake fitocin mutane kamar kayar haja daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, kuma laifin wane ne faruwa hakan. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Alƙaluma sun nuna sama da 'yan Najeriya 4,000 ne suka rasa rayuwarsu a kogin Mediterranean a yayin da suke hankoran tsallakawa zuwa ƙasashen Turai ta barauniyar hanya don neman kyakkyawar rayuwa. To, sai dai kuma tambayar da ke buƙatar amsa a halin yanzu shine, shin kam laifin wane ne, gwamnati ko na iyaye? Alhaji Bello Arabi Sardaunan Damaturu na daga cikin dattawan arewacin Najeriya.
Laifi ba na kowa bane, na hukumar Najeriya ne. Ita gwamnati ne, hakkinta ne ta raya jama'ar ƙasanta, ta raya ƙasarta, ta kula da lafiyansu, ta kula da shige da fice na kasashe da makwabta da ake yi. Duk wannan hakkin gwamnati ne kamata ta yi. Gwamnati ta bar mutane kara zube, mutalauci ya dami ƙasa. Dole ne mutum ya nemi kowace hanya wanda zai ciyar da kansa. Dole ne kowane mai kyau ce ko bata da kyau, domin ya samu ya rayu. Abinda muke faɗa shine hakkin gwamnati ne. Ba a ce wai lallai sai gwamnati ya ɗauki kowa aiki a cikin aikin gwamnati ba, amma dole ne gwamnati ya nemo hanyoyi waɗanda jama'a za su bi su rayu a ƙasa, su zauna lafiya. Su gwamnati ba ta yi komai. In an kafa gwamnati, kowa in ya shiga sai kokari ya wawuri kuɗi ya je ya koye a wata ƙasa, sannan ya rayu da shi da 'ya'yansa da matansa, kawai shi ne bukatar.
Amma a cewar mai fafutukar kare 'yancin mata da yara a Najeriya, Hajiya Hauwa Liman, kowa da kowa na da irin nasa laifin.
Gani na laifin na kowa ne, laifin iyaye da kuma laifin gwamnati. Iyaye ta yanayin cewa za ka ga a yanzu saboda yanayin yadda al'umma tamu ta zama, ya kasance iyaye ba su cika sa ido akan abubuwan da 'ya'yansu suke yi ba. Za ka ga yara an bar su abinda suka ga dama suke yi, kuma yanzu with this rise na ne ake cewa kimiyya da fasaha na abubuwan social media innan da yayyawa yawar watsi, iyaye ba su maida hankali sosai su ga cewa up to date suna da shi na kan abubuwan da yaran su suke ciki, wanda bai kamata ba. Ka ga an kwabe su, an nuna musu cewa ba haka ya kamata ku yi ba. Kuma abu na biyu, za ka ga da cewa har da taɓarɓarewar al'umma ta fannin yadda yanzu makoci bai isa ya kwabi ɗanka ba idan ɗanka yana abuwan kai, ba ma daga kutanci ba, saboda yanzu muna samun Hausawa za ka gansu ana tafiya da su irin ƙasashen Laraba, wannan su ma kaga babu irin abubuwan da ba za ka gani ba. In ka je Jiddan nan za ka gani abu ba kyan gani, dan za ka ga wasu su ba suna tafiya da niyyar yin karuwancin bane ba, a'a sai an tafi da su, wasu da niyyar talauci ne ya sa su, ko maybe a looking for greener pasture, da Turawa ke cewa a'a suna neman su samu income mai ƙarfi.
To, shin yanzu ina mafita? Ga Sardaunan Damaturu, Alhaji Bello Arabi.
Ba sa neman shawara, babu wani gwamnatin da yake cewa dattawa ku zo ku ba mu shawara, ba wanda yake faɗa haka. Idan suna da majalisar su, shikenan da su da majalisar za su zauna. Abu kuma majalisa ba za ta iya musa shugaba ba. Ba majalisar za ta musa shugabanta a ko ina wannan a duniya, kowa ya san wannan haka ne. Amma an kira dattawa waɗanda su ba su da albashi a gwamnati, ba sa neman komai a wajen gwamnati. Saboda haka in aka tambaye su za su faɗi gaskiya, za su gaya musu gaskiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki nikima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka.
To, a gaida Hassan, akan kuma wannan ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku, shin laifin wane ne hakan ke faruwa? Daga fitocin mutane kuma sai ya sallama wasu 'yan sanda bakin aiki da aka yi a jamhuriyar Nijar, amma suka ce su kan har yanzu ma'aikata suke. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
dalili har bamu san mu da hinda mun kai ba ya ka dauki mun contract shekara gura tai an kama rewin contract ba sai mana wata yace to mi hankuri duk eh dawo sha mana decision ta da sai ran za duka dimitres kin dimitres kin yara mu mu cikin da muka an kadar yara yara sun ga zaka ai bako biyu an kai musu decision an kale mu an ka ba salon da yana bamu ce kun biya sai ka raka tsohon soji zan muna da biyayya mara rabin ga sai mun kai taimun ga mayan mu mun ci mu bai gida ba kai mana alkoli ya yace da an kare ai insha Allah shina mana decision ta su mun ce ba ai mana ita yace to mi hankuri har ai sabon session sai sun ta zakta wuce an kai dai muka ta wuce dai mulkin ta wuce sai dai mulkin sai kuma an ka kire mu a koso lasu bisa tsamsama aiki an kire su an ka baka takarda an ce kai da kanta aiki mun tambaye mu mun kai shi mai gida can babban su gurace in mai gida maganta ba dawa bisa magana shi maganar da nake maka wallahi sun musu marigar gidajen su wasu an kurusu da gida haya wasu matan su sun sabata da wasu matan su ga akwai wanda ma ya raba da matan shi
sai dai a lokacin da ni tuntubin shugaban majalisar da'irar birnin Tawa Abdullahi Raufu Dodo domin shi ta bakin sa game da wannan zancen da dallan su na dokar wannan matakai bai amsa min ba game da abinda ni tuntube shi akai bari ku ji abinda yake ce min.
Hello my friend.
Oui oui alhamdulillah ranka dade.
Mais écoute moi je suis dans les préparatifs de l'accueil du PM là qui va arriver le 6.
Tao.
Je n'ai pas le temps ka gani.
Mhm.
Je n'ai pas le temps maintenant vraiment c'est que mun gara.
Abinda yake nuhi yana cewa kana ji na ya kai dan uwata to ina shirye-shirye yanzu haka karbar bakuncin prime minister anan don haka ba ni da dama in yi magana da kai sai kai mini hankuri ka ji
bakin cikin mu akwai mutum guda an kamar an kai bambanci cikin mu shi ma tsohon police ne amma shi sai an ka bar shi
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman.
To madallah yanzu kuma za mu bude layukan mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu da muka yi magana akai. Laifin wane ne ake fataucin mutane?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Nana Alhilo Jarkan Ugomba Karman kuma lere daga Kaduna.
To mala alime ra'ayinka game da wannan batu?
To wannan ra'ayi nawa a yau na wannan maudu'i gaskiyan al'amari shine idan tsira da sata to da dawa da wani
dawa da mari
idan har gwamnati tana bata nema mutane aikin yi ba misali da ake ta kuka a nemi aikin yi to alhakika mutane ma akwai rashin hakuri domin da mutane suna hakuri da matsayin da Allah ya aje su to gaskiyar magana za su ci albarkacin Ubangiji domin Allah yana faɗa cikin Alkur'ani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya faɗa dewa cikin Alkur'ani rashin hakuri ke kawo a kamun kwatancin mutane ana zuwa na sai da suna lalacewa wasu suna zina kira cikin in mutane da sauransu amma da za su yi hakuri gwamnati kuma ta duba ta nema ba lalle ne dole su taba kowa aikin yi ba a nema mu mutane hanyoyin da za su san yi da samun abin da za su ci kai wani ma yanzu a dan lalacewa da rashin hakuri ba abin da ya samu illa musamman mutane matan Hausawa ko kuma sun Hausawan su billahi suna wani ma zai fashe maka da kuka ne ke shi wai ina cikin damuwa ne karaka to saboda Allah ya
to mun gode Allah ya kyauta Allah ya gaggauta kawo ƙarshen wannan al'amari yanzu bari mu je Bauchi. Waye daga Bauchi? Ayya layin Bauchi ya tsinke yayi gajin hankuri kila. To batun da muke dai shine ana fataucin mutane kamar yadda ake fataucin kayayyaki a kwashi mutane daga wannan kasan zuwa waccan kasan domin neman abin zaman gari. Laifin waye kuke gani? Mun samu wani kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Yawo.
Wa alaikum assalam.
Madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna.
To Mallam Yawo, me ra'ayinka game da wannan batun?
To gaskiya ni dai ra'ayi na laifin gwamnati ne.
Me yasa ka shaka?
Idan gwamnati ta samar da doka. Duk wanda aka ce yau ya haura kasa daga wuri kaza zuwa wuri kaza, gwamnati za ta ainihin hukunta shi yanda ya kamata. To ina ganin za a rage haka. Domin mutanen mu suna da yawan rashin daukan kaddara abinda Allah ya kaddara maka kai kana hango rayuwar wani wanda kai ba dole ne Allah ya kaddara maka wannan rayuwa ba kace kai ma sai ka tsinci kanka irin wannan rayuwa shi yake kawo wannan kuma sa'in nan su kansu turawa bai kamata su dinga kwashi arzikin mu na Afirka suna zuwa da shi turai suna ainihin gina kasar su ba dan yana daya daga cikin wannan kuma ya kamata shugabannin mu na Afirka su rike ma'anan ce
haƙƙi
kudaden mutane zuwa ga kasar waje nagode Allah ya sa tashi lafiya
to mun gode Mallam Yawo da wannan ra'ayi na ka bar mu je jahan Naija waye daga jahan Naija
Ibrahim mai wakin hula a garin mai gode a Kimba
to Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu
gaskiya ne ra'ayi na duk wanda suke barin ayyan suke zuwa waje a bangaren neman wani abu na duniya to ni ba bun dauke shi tsabar yahudanci ne kawai
me yasa ka ce haka yahudanci kuma
eh to da kwarai kuwa to dan saboda ka ga nan namunan Najeriya duk irin wani arziki da ake takama da shi a nan duniya to Allah hore mana shi
to
eh insha Allah ya ra'ayi na kenan
to mun gode Mallam Ibrahim har yanzu dai muna cikin jahan Naija wai a jahan Naija har yau
sashi hausa na mai amurka kuna magana da Bala mai wankin hula daga Ushishi ya Naija ke tarihin Najeriya
to Bala mai wankin hula me ya ra'ayinka
to gaskiya ra'ayi na akan wannan maulidin na yau a game da magana matasan mu gaskiya rashin hakuri ne ya kamata mutum ya tsaya inda Allah ake shi hakuri a wurin nan da talausu da ke katan su da wadata da ke katan su ya akura ba sai aura ji wani kasa ba idan muka runguni sana'an yi muna yi muka cire ido
eh
insha Allah za mu ci mu biya bukatan Allah su ya yarda da fatan matasan mu za su kishin zuciyarsu su kiyaye aurawa za ka san yau da ana masa walakanci za ka ga dan arewa ana masa walakanci a kudu ya kamata ya tsaya arewa ne sana'an yi in ba ka da sana'ai kai noma ko kuma ka nemi aiki shi ne ya kamata
to mun gode Bala da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je jihar Yobe waye a jihar Yobe
baba gane mai aiki kusa daga babban gida haikutan karamar hukumar Tarmo
to baba gane me ra'ayinka game da wannan batu
gaskiya ra'ayina dangane da wannan abubuwan gwamnati ne ya kamata ta gyara abubuwa ko ne ta fi daidai
kamar da me da me
kamar abubuwan samar wa matasa aiki ne ma
kana ganin gwamnati na iya ba kowa aiki
ko da ba za ta ba kowa aiki ba amma za ta yi hanyar da abin za ta ba wa al'aksariya
na hankalin kai karkata baba gana to mun gode kwarai da wannan ra'ayi na baba gana yanzu mun samu waye daga Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum salam wa
Musa Idi daga Zaria
to Musa me ra'ayinka game da wannan batu
a ra'ayina gaskiya magana an ce inda da wasa an da yi
wannan
abin da yake faruwa shine duka gaba ɗaya ne akwai laifin gwamnati akwai ne kuma jama'a
to
duk tsayewa akai abin da inda Allah ya da shi mafi yawan yaran mu suna son jin daɗin rayuwa ne kawai. Alo?
Ina jinka.
Alo? To, saboda haka nan gaskiyar magana gwamnati kuma ta laifi ne, to gwamnati shi ne nufin kulawa da take yi a kan bodoji daban-daban. Ina fatan za a gyara, salamu alaikum.
To, mun gode Mallam Musa, yanzu mun samu kira daga Adama, waye daga Adama? Waye daga Adama?
Muhammad Abubakar Silimara.
To Muhammad Abubakar na hankalin kai karkata game da wannan batu amma don Allah dan kashe rediyonka ko kai nisa da shi
na kashe rediyon
to za mu je
yawa ina ana magana akan fatautin mutane ko
eh kwarai da gaske
to wannan laifin matasa
to hujja
abinda ya zama fa da haka wato in ka hakura da abin da Allah ya baka to za ka iya ka samu nasara hello
muna jin ka
za ka iya ka samu nasara don in ka tsaya a matsayinka da ya isa ko menene a dorawa a gwamnati ko menene a dorawa a gwamnati ƙarya ne
kowa na da rawar da zai taka kenan
yawa mu ma muna da namu wai
to mun gode kwarai Muhammad Abubakar yanzu bari mu je jihar Bauchi waye a jihar Bauchi
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Wa ke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba me ra'ayinka game da wannan batu?
Yawa ra'ayina a gaskiya ina ga ba wai laifin gwamnati bane, laifi ne na al'umma.
To
yana da kyau yawa yana da kyau mutane su yi kungiyoyi domin su samar ma kansu mafita. Yanzu idan ka dauka ai gashi ruwan sama ya sauka, lokaci ne kuma na noma, wanda mutane da su kungiyoyi su yi noma domin su samar abinci ma kansu su samu mafita. Ita kuma gwamnati za ta iya dan taimaka musu da abin da ya shafi taki ko kuma maganin feshi ko wani makamancin wannan. Amma mutum ya rika fita waje saboda babu aiki a cikin gida, wannan akwai kuskure a ciki. Saboda haka ina ba da shawari wa mutane su iya kokari su samar ma kansu mafita.
Kowa ran da zai taka kenan. Yanzu bari mu je Jihar Filato. Waye a Jihar Filato?
Alhaji Babaji ne mai Gwanjo Jihar Filato Kandahar.
To Alhaji Babaji, me ra'ayinka?
Ra'ayina game da waɗannan masu fita waje su ke kwarar da kansu. Mutum ya kura a gida ya tsaya akwai sana'o'in da zai yi. Yanzu mai sharar bola ma samun kuɗi yake a Najeriya. Mutum ka ɗauki kanka kamar akuya ka tafi ka kashe kanka a banza a ofi ka je kuma baka samu baka mutu a iska.
Wato ka arena sana'a dai kenan.
Mutum Najeriya ya hakura a gida ya zamansa wallahi akwai ayyukan yi. Mutuwar zuciya ne, ya lalacewar zuciya. Ba laifin gwamnati, in da laifin gwamnati ma ya ɓara yanzu ana kama su. Ana kwace abin da suka sata. Mu kaɗai ne masu talauci a duniya.
To mun gode Alhaji Babaji da wannan ra'ayi naka. Wato kowa dai na da rawar da zai taka kenan in mun fahimce ka. To da kiran Alhaji Babaji ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya ɗauka a yau ɗin nan. Sai gobe kuma idan mai kowa mai komai ya kai muka buɗe layukanmu da wani sabon maudu'i, sai a ƙoƙarta a kira domin bayyana ra'ayi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To yanzu kuma ga
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa shirin labaran wasanni. Bari mu fara da Real Madrid wadda magoya bayan ta suke cike da farin ciki bayan da ta samu nasarar lashe kofinta na farko na La Liga a cikin shekaru biyar, kuma ta saha yanzu Barcelona tana nan tana zaman jira na samu wannan kofi din har tsawon karo na uku. Wannan kungiyar ta Zinedine Zidane ta samu nasara ta 33 ce da ci 2 da babin da ta yi akan Malaga a jiya Lahadi, bayan da ta samu kwallaye daga wajen Cristiano Ronaldo da kuma Karim Benzema. Wannan nasara ce ta baiwa Real Madrid galaba na maki 3 akan su Barcelona, wanda su ne na biyu akan allon maki-maki din. Kodayake Barcelona ita ma ta yi kokari domin a kwallon da ta yi da Ibar sun ci su 2, amma suka zaburo suka rama kuma suka ci su 4-2. Ita daman Real Madrid ko da kunnin doki kawai ta samu da aka shiga wasannin nan da ta samu ta ci wannan kofin a karon farko tun shekarar 2012, kuma wannan ne ya kawo ƙarshen farin rashin cin wannan kofi din da ta yi ta fama da shi, wanda shi ne mafi muni tun cikin shekarun 1980. Kuma wannan shi ne karon farko da shi sabon kocin wato Zinedine Zidane ya ci wa Real Madrid wannan kofin nasa tun bayan da ɗauki aikin zama kocin wannan ƙungiya ɗin shekara 1.5 da suka wuce. A Ingila ma Chelsea ce sarauniyar kwallon kafar Premier League bayan da ta lashe wannan kofi din, kuma ita ce daram-dam akan allon maki-maki da maki 93, inda Tottenham take binta da kuma Manchester City suna na 2 da na 3, kowace tana da maki 86 da kuma 78. Liverpool da Arsenal su ne na 4 da na 5 da maki 76 da kuma maki 75. Jihurar Nijar da ƙasar Bali sun samu nasarar samun shiga cikin wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin 'yan ƙasa ga shekaru 17 na Afirka da ake yi a gaban yanzu haka, wanda wannan ne kuma ya ba su dama masu ci kofin na duniya in Allah ya kama cikin watan Oktoba a ƙasar Indiya. A wasannin da aka yi na jiya ɗin a cikin gurbi ko kuma rukuni na biyu, 'yan jihurar Nijar sun lallasa Tanzania da ci 1 da babu, yayin da su kuma 'yan Mali wanda su ne masu ke rike da wannan kofi din suka yi wa Angola ba kyau da ci 6-1. Yanzu dai an shirya in Allah ya kai ranar Laraba din nan mai zuwa Nijar za ta fuskanci Ghana a Port Gentil, yayin da ita kuma Guinea za ta ke cire ni da Mali a birnin Libreville. Bari mu ƙarƙare da Senegal wacce ita ma ta samu nasara a shigar a karanta na farko da shiga wasan 'yan ƙasa ga shekaru 20 na duniya, wanda ta baiwa Saudi Arabia kashin ci 2 da babu a wasan da suka yi yau ɗin nan. Da yake Amurka da Ecuador kowace sun yi kunnen doki na ci 3-3 a wasan da suka yi, yanzu Senegal ce shugaban rukuninsu na F a wannan wasa da ake yi. Allah ya kamala na Alhamis, Senegal ɗin za ta tunkari Amurka, Ecuador kuma ta je ta kara da Saudi Arabia. Jama'a abin da ya sauƙaƙa labaran wasanni yau kenan, sai wata Litinin. Allah ya kama a huta lafiya.
Ga wata muhimmiyar sanarwa daga gwamnatin Amurka.
Shirin bada takuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai bada takuicin kuɗi har dala miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayanan da za a gano ko kuma inda Muhammad Al-Jawlani shugaban kungiyar ta'adda na Al-Nusra yake. Wannan ne takuici na farko da shirin bada takuici na Amurka ya sa akan shugaban kungiyar Al-Nusra, reshen kungiyar Al-Qaida a ƙasar Syria. A shekarar 2013 ne Al-Jawlani yayi mubaya'a da kungiyar Al-Qaida da kuma shugabanta Ayman Al-Zawahiri bayan da suka raba rana da kungiyar ISIS. A shekarar 2016 a wani faifan bidiyo ta yanar gizo, Al-Jawlani ya yabawa kungiyar Al-Qaida da kuma Al-Zawahiri kuma yayi ikirarin cewa kungiyar Al-Nusra ta canza sunanta zuwa Jabhat Fath al-Sham. A ƙarƙashin jagorancin Al-Jawlani, kungiyar ta sha kai harahare da dama a daukacin ƙasar Syria, inda yawanci take auna fararen hula. A watan Afrilun shekarar 2015, kungiyar ta bada sanarwar sacewa da kuma sakin wasu fararen hula kurdawa kusan 300 da suka sace daga wani shingen 'yan sanda a ƙasar Syria. Kuma a watan Yunin shekarar 2015, kungiyar ta dauki alhakin yi wa wasu mutanen ƙauyen Drus dake lardin Idlib kisan gilla. A watan Janairun shekarar 2017, kungiyar Al-Nusra ta haɗe da wasu kungiyoyin da 'yan adawa suka samar da kungiyar Hayat al-Sham. Duk da haka, kungiyar Al-Nusra ta ci gaba da alakarta da kungiyar Al-Qaida a ƙasar Syria. Kuma har yanzu, Jawlani shine jagoran kungiyar Al-Nusra wacce ita ce zuciyar kungiyar Hayat al-Sham. A shekarar 2014, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana kungiyar Al-Nusra a matsayin kungiyar ta'addanci, kuma a cikin wannan shekarar ne ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka kungiyar Al-Nusra cikin jerin kungiyoyin da ta sawa takunkumi. Tunda aka kafa shirin bada takuici na Amurka a shekarar 1994 zuwa yau, ya biya zunzurutun kuɗaɗe sama da dala miliyan 125 ga mutane 80 waɗanda suka bada sahihan bayanai da suka taimaka aka gurfanar da 'yan ta'adda ko kuma hana afkuwar ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa a faɗin duniya. Domin ƙarin bayani akan Al-Jawlani, a ziyarci shafi mai adireshi www.rewardforjustice.net. Amurka na ƙarfafa duk wanda ke da bayanai akan Al-Jawlani kuma a tuntuɓi ofishin Reward for Justice ta email akan shafi info@rewardforjustice.net ko ta lambar waya 800-877-3927 a arewacin Amurka ko kuma wasiƙa a adireshi Reward for Justice, Washington DC 2-0-5-0-0-3-0-3 USA. Wannan ita ce sanarwa ta musamman daga gwamnatin Amurka.
Mu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
To madalla, shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran na soja a yau Litinin a ziyararsa ta farko zuwa Isra'ila a matsayin shugaban Amurka, abinda ya janyo addu'ar Allah san barka nan take daga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Sai kuma kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe Talata don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Ofishin jakadancin ƙasar Uruguay ya ce Amurka, Koriya ta Kudu da kuma Japan su ne suka nemi a yi wannan taron. Sannan kuma a ƙasar Turkiya an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman janar-janar waɗanda ake zargin da taka rawa a yunkurin juyin mulki da aka soyi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da janar Akin Öztürk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar Turkiya. Turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka mai suna Fethullah Gulen da laifin kitsa makircin yunkurin juyin mulki da bai nasara ba.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu Amadu Kwa da kuwa nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin da Julie Creation da ta bada umarni. Sai injiniyan mu Rob, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma ƙara saunin lafiya. Da alheri.